Mai sauraro, assalamu alaikum. Barka da wannan hanti, kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Idan dai ana biye da shirin ciwon yamace daga makonni biyu da suka gabata, tattaunawar mu ta karkata kan muhimmancin taimakekeniya a tsakanin mata da irin kalubalen da ke tattare da yin haka. Kamar a makon jiya kuma, muna tare da Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa da Hajiya Asma'u Abewala. Kuma kan lokaci ya cin mana, Hajiya Sa'adatu ta koro bayani inda take cewa
illar wannan rashin mu'amala sai yake tashi da wani a gidanki kwana ba abinci saboda me saboda ba ku da kyakkyawar mu'amala ki da nan uwa, sannan kuma zai kasance cewa sallah ta yi yayanki ba samu sutura san saka ba yayan maka san saka, amma da kyakkyawar mu'amala na imani dole wani gidan za a kawo mu, kuma idan kina kyakkyata wa yayan al'umma ko kike kyakkyata mu kotaki ba za a taba wani cutar dake ba, ba za a taba wani abin cuce ki ba, ba za a taba wani cutar da yayanki ba, ko ba kya ba za a kare miki wani interest naki ke ko miji kike yin aurewa ba sai a ce kai ai mutum ne azzi
to daga nan zamu dora a yau ai sauraro lafiya. To Hajiya, me kyakkyawar mu'amala tsakanin mata take haifarwa?
Muna da bukata kyakkyawar mu'amala nan tana da alheri gaskiya ba kaɗan ba. To akwai mata da na sani mata masu dabara, ina a mu'amala da ƴan lokal gamma uku tudun wani ɗan kare ya kiru da dawakin tofa, so matan nan suka yi haɗin kansu ba wani ya musu ba, wani ƙungiya ne na MC muka taɓa yin amfani da su lokacin na aiki, sai muka haɗu da su jama'a sun zo da al'ada za su taya mu haɗa kan mata wanda za su je su haɗu su ringa taimakawa juna. So saboda wajen awon ciki da haihuwa a gida ɗin nan, to sai aka samu waɗannan matan sai suke yin asusu dubu wasu sati za ki sa naira 20, to wannan naira 20 ɗin da suke sassakawa sai a haɗa a dunƙule sai a baiwa mace ɗaya su je ta jajare, idan ta jajare abin ta samu a riba ta ɗan ɗan sama ƙungiya, to idan wani satin ya zo aka haɗa sai kuma a ba wata ita ma sai ta jajare, to daga haka da haka sai kiga an zagaya kowa ya samu jari. Dan a dalilin hakan da muka ji wata rana na kira kwamishiniya ta muka ji tare da ita, sai ya zama cewar ta kawo kuɗi kyauta ta ba su don ta ƙarfafa musu gwiwa jarin ya su yi ƙarfi, ni ma na kawo kuɗi na ba su na kyauta, so daga baya kuma da na zo daga wannan ƙungiyar ta haɓaka na kawo kuɗi rance na ba su na ce ga wannan ba wannan ta ba ku wannan ne ko na ba ku ne don ku juya ku ƙara jarin ku idan shekara ta yi kuɗi biyar riba ku bani kuɗi na, kuma alhamdulillah ba su ci amana ta ba haka suka yi min, shekara na yi suka haɗo min kuɗi na cas suka bani suka godiya da abin da yake akwai, kin ga sunan su ma gaba daya mata masu dabara, kuma duk sati ranar awan ciki sai su je sai su dan yi fate-fate su kawo mata wani lokacin ko su yi shinkafa su sa mata su alayyahu su zogale sai su raba, to sai ki ga cewa da ba a san ɗan awan ciki da yawa, amma lokacin da suka fara wannan abu kan ɗan awan ciki ba ɗan awan ciki su kanga cika azuku da kashi wannan abincin kazo, to aljihun suke yi kin ga haɗin kai ne na mata za ta taimakawa kansu, to daga nan sauran wurare suka yi ta aran wannan salon dabarar tasu sai aka ringa hayatta kowa sai ya arashi ma sai ya ce da Allah ajiya masa garin sa sai ajiya masa wani sai ya ce shi ma ajiya masa, so daga haka mata suka san da samun alfanu, kuma kin ga wannan amfanin sa ba baraka ba tashin hankali ba yawan munafici, to ka san akwai wani abu da kake na alherin al'umma, sannan duk asabar suna hada kansu har da wadansu maza yan wadu play committee din na unguwa sai su hada su share asibitin gaba ɗaya su bayar duk asabar sai su masa shara ba wani batun asabar din ƙarshen wata.
To Hajiya Asma'u, me yasa kike wannan ce muku
muna buƙatar tafi za a samu a taimaka mata 30 da biyar a cikin makasa mu samu tsalle ba za ta zarge kwarai da gaske, kin ga mata idan an talafa musu suka samu na kasu wallahi ƴaƴa ma sun huta, duk wannan matsalar da muke samu yara akan hanya yara talla yo ana maganar batu fyaɗe ko ana bacin maganar batun shaye-shaye, wallahi idan mace tana da abin hannunta to ƴaƴa sun zauna wuri ɗaya kenan, rashin abin namu na mata ne ya zama kila ga cewa yara sun ke ta talla, maganar batun tallan nan dan zamanin ne ya bata shi, talla taimakawa ne tunda akwai wasu zaki ka cewa uwaye ba su da shi sai yarin ta shaɗa ta tuna sun zata samu sai abinci, a da ma haka ake so da yanzu rayuwa ta babu kamun kai, saboda haka tunda zamani ya canza nan an ce in kide canza dole rayuwa ta canza, kamata a ce a tallama ma mata su samu abin da su rage wannan maganar batun batun tallan nan da yara mata kai da yaran maza kai, to shi ke jefa su akan shaye-shaye da kuma fadin da ake fama da kuma lalata ƴan matan da ake.
To tattaunawar mu ta bayyana mahimmancin samun taimakekeniya tsakanin mata wanda yakan haifar da haɗin kai mai ma'ana. To amma shin su matan sun fahimci irin gudunmawar da za su iya bayarwa a cikin al'umma? A dalilin haka ne muka karbi bakuncin Hajiya Binta Ibrahim, tsohuwar shugabar kungiyar mata ta ƙasa, wato NCWS Region Abuja, kuma mun zanta da ita a game da aikin ta a lokacin kasancewar ta yi mu'amala da mata. To Hajiya Binta, kin taba rike shugabancin kungiyar mata ta ƙasa?
Eh, a gaskiya nayi shugaba na National Council for Women's Societies na FCT, kuma a yanzu ni ce kakakin kungiyar na national, kuma a matsayina na shugaban mata magina ina da kungiyar da muke gine-gine wanda aka fi sani da Women Housing Plan Initiative.
A wannan faduwa yazo daidai da zama. Abinda nake so mu tattauna akai shine muhimmancin mata. Anya, sun san ko su wane ne a cikin al'umma, sun san ko su wane ne a cikin gidajensu, sun san irin rawar da muhimmancin da suke da shi da za su iya takawa domin kawo canji na gari.
Eh, to da farko dai sai in ce a gaskiya ba a kai ga wannan ainihin yanda kika bayyana sanin ko su wane ne ba. Ana dai gwadawa ne, amma ba a kai ba, domin sai in iya cewa iyayenmu da kakanninmu sun ma fi sanin mahimmancin zama mace a wannan lokacin. A yanzu an samu abubuwa da yawa da ya dauki hankalin mata da suka fita daga cikin yanayin tsarin ma da Allah ya yi na zama mace. Sabida haka gaskiya inda mata sun san mahimmancin su a al'umma da an samu canji.
Za mu dawo kan wannan. Ina so tukunna ki dan mana tsokaci, wace ce mace, wani mahimmanci take da shi a al'umma, kuma ta yaya za a farkar da mata su fahimci ko su wane ne domin gyara al'amari?
To da farko dai mace a yanda Allah ma ya bayyana mace, sai mu iya cewa rayuwa duka ya tattara a ƙarƙashin mace. Dan na farko, in kika duba babu yanda za a yi in ba a haihuwa ba ma rayuwar gabaki daya. So daga farkon farawa mace ta fi komai mahimmanci a duniya gabaki daya, saboda ita ce Allah ya dora mu nauyin daukan cikin nan har lokacin da za ta haihu da kula da dan da ta haifa har ya zama mutum. Duk kowa da kika gani a duniyan nan haihuwarsu a kai, kuma mace ce ta haife shi. To saboda haka idan da mata sun san wannan kadai, ya isa su san cewa dan dai a komai ake a duniyan nan dole da tallafin mace. Misali yanzu idan kin haihu, ke kika san me kika koya ma danki, ke kika san me kika koya ma iyalanki da shi zai tashi. Idan ya kai munzulin da zai aure ko za ta yi aure, mace ce kuma za ta ci gaba da wannan hidima. To in kika zo ga maganan rayuwa gabaki daya ko ga manyan nan, in suka gama abubuwan su da matan su za su yi sha'awa, so dole akwai tallafi na mace a komai da ake ciki. To idan da a ce mata za su zauna su nutsu, to duk yawancin abubuwan nan da ake yi ba zai faru ba. Dan me sai muka samu kanmu a cikin wani hali na kwaikwayo? Kwaikwayo shine ya samu a halin da muke ciki. Ina maganar Afrika yanzu gabaki daya, inda a ce mun tsaya akan yanda tsarin iyaye da kakanni muka tashi muka gani, da yawancin abubuwan nan zai faru ba, amma matan suna son su zama maza. Kowa kuma an riga an raba mu kowa ainihin abin da ya fi dacewa da shi. Namiji an san ga abin da ya dace, mace an san ga abin da ya dace da ke. Sabili da haka mun san yanzu lokaci ya kawo mata suna ma neman shugabancin ƙasa, amma sai in ga an ce kada ranka da hannu, domin wannan da muke nema mu je mu shooting shi ne yasa muka manta da abin da ake ce ma ainihin fundamentals din mu, muka bari muka shiga halin da muke ciki.
Kin yi bayanin da wayansu za su gani kamar gashi kin rike kungiya guda wanda a ra'ayin wasu suna gani bai ma kamata mace ta fito ta haka ba. Duk da kuma kin rike wannan kungiya, kina da kuma ra'ayin cewa akwai wasu abubuwan da mata suke hange za su yi na ci gaba ko na aiki da ya saba da ainihin tsarin da Allah ya yi?
Eh, to idan ba a samu waɗanda suka fito suka rike wasu matsayin ba, to za mu dinga tafiya ne cikin duhu. Ba na ce bai dace ba ne, abinda nake nufi na ce kada ranka da hannu, komai na da awon shi. Misali,
to mai sauraro, duka abinda lokaci ya bamu damar kawowa kenan a cikin shirin ciwon ya mace a yau. Idan ku aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah ne kowa mai komai ya raya mu, za a ji yadda wannan tattaunawar za ta kaya. yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin damuwa sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wuni lafiya.